Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci da suka hada da 25-31-41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban makarantar koyon aikin jarida ta kasa da kasa dake Abuja Dr. Iman Usman Shehu ya ziyarce mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka inda ya amsa tambayoyin yadda yake kallon gwamnatin Najeriya a madadin yan jarida yan uwansa game da tsaro da tattalin arziki.
Duk wanda ya gaya maka ba mu cikin matsala a Najeriya yanzu bai da nufin gaskiya don mun san arzikin ƙasa ta tabarbare kuma mun san ko da yake lokacin da gwamnatin nan ta zo yadda ita dala take farashin dala take bisa ga naira darajar ta ta ƙara zubewa.
Akwai shirin tsintsiya da kuma jawabai daga bakin dattawa amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Bai daya kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya Allah wade da harba makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Koriya ta Arewa ta yi a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ka'idar alkawuran da Koriya ta Arewa ta yi wa duniya. Kasar China kawar Koriya ta Arewa ita ma ta goyi bayan wannan la'ana. Jiya Juma'a da daddare wakilan kwamitin 15 suka gabatar da daftarin kudirin da Amurka ta tsara akan cewa kwamitin zai ci gaba da nazarin al'amarin domin daukan wasu matakai. Sanarwar bata bayyana irin matakan da kwamitin zai dauka ba. Wakilan kwamitin sun yi na'am da sanarwar bayan an yi ta yin shawarwari da kasar China wadda tun da farko bata amince da daftarin farko da aka gabatar ba, tana mai bayyana damuwa akan karin zaman fargaba a yankin. Harba makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a ranar Talata ta harba ne daga cikin wani jirgin ruwan ƙarƙashin ruwa kuma ta harba makamin ne doshi ƙasar Japan. 'Yan sandan ƙasar Bangladesh sun ce a yau Asabar sun kashe aƙalla 'yan yaƙin sa kai masu ra'ayin riƙau na addinin Islama guda uku bayan sun kai su mamaye maɓoyar 'yan yaƙin sa kan a kusa da Dhaka babban birnin ƙasar. An ba da rahoton cewa wanda ake zargi da laifin ƙulla makarƙashiyar mummunan harin da aka kai wani shagon da ke dankare da 'yan ƙasashen waje a watan jiya yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. Wani babban jami'in 'yan sanda mai suna Sanwar Hussein shi ya tabbatar da kashe 'yan yaƙin sa kan. Jami'ai sun bayyana cewa 'yan sanda sun yi musayar harbe-harbe da 'yan yaƙin sa kai har na tsawon awa ɗaya a Narayanganj kimamin kilomita 25 arewa da birnin Dhaka. Shugaban 'yan sandan ƙasar AKM Shahidur ya faɗawa kamfanin dillancin labarun Associated Press cewa 'yan yaƙin sa kan sun ƙi su ba da kai, maimakon haka sai suka jefawa 'yan sanda gurneti guda huɗu ko kuma biyar kuma suka yi ta harbi da bindigogi samfurin rifle AK-22. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. A yayin da aka fara zaman mokoki a ƙasar Italiya yau Asabar wa waɗanda mummunar girgizar ƙasa ta kashe, fatar samun wasu da rai yana dakushewa tsakanin masu aikin ceto a yayin da suka dawo da karnukan suna sun suno mutane ba tare da samun wani ba. Yau Asabar shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella bisa jagorancin magajin garin Amatrica Sergio Pirozzi ya ziyarci birnin ya gode wa masu aikin ceto. Shugaban zai halarci ko kuma ya halarci jana'izar wasu daga cikin waɗanda girgizar ƙasar ta kashe. An kai shugaban ƙuryar birnin domin ya ga wasu daga cikin ɓannar da girgizar ƙasar ta yi wa birnin. Jami'ai sun bayyana cewa akwai hatsarin gaske tattare da zuwa birnin. Jiya Juma'a ma ƙasa ta ɗan motsa da ya kai ƙarfin maki 4.8 matakin da ya tilastawa masu aikin ceto matsawa nesa zuwa Salano kudu da Bologna suka jingina aikin ceton da suke yi. Jami'ai sun ce zuwa yanzu an zakulo gawa waki mai tam. Yau Asabar ɗan ƙasar Gabon mai arziki mai suke zaben shugaban ƙasa. Manyan ƴan takara sun hada hada shugaban ƙasar mai ci yanzu Ali Bango da kuma wani ma'aikacin jakadanci mai suna Jean Ping. Iyalin Bango dai sun shafe shekaru 50 suna jin ragaman mulkin ƙasar. Jean Ping tsohon shugaban wani kwamitin kungiyar ƙasashen Afrika ya faɗa wajen wani yakin neman zabi a kwanan nan cewa idan aka sake zaben shugaba Ali Bango to ƙasar za ta ci gaba da fama da rashin daidaiton tattalin arziki. Ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa suna da zaɓi guda biyu, ausu zaɓi rayuwa ko kuma mutuwa. Ya ce idan shugaba Bango ya ci zaɓe to 'yan ƙasar sun zaɓi mutuwa, idan kuma aka zaɓe shi to an zaɓi ci gaba da rayuwa. Shi kuwa shugaba Bango ya bayyana ƙawancen jam'iyyar siyasa ƙarƙashin jagorancin Mr. Ping a zaman taruwar Mayu waɗanda suke son a dawo da tsohon mulkin sabon salon mulki.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban makarantar koyon aikin jarida ta ƙasa da ƙasa International Institute of Journalism da ke Abuja kuma ɗaya daga cikin masu rajin ganin an ceto ‘yan matan Chibok, Dr. Iman Usman Shehu ya ziyarce mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Inda na fara da tambayar sa, shin ya kake ganin wannan magana ta ‘yan matan Chibok shiru muke ji?
Mu ma muna da wannan damuwar cewa da wannan gwamnatin take dab da shigowa ta yi alkawalin cewa za ta yi abubuwa da yake daban ne da ita waccan gwamnatin. Amma abin mamaki shi ne mun ga cewa abubuwan dai ba su canja ba har yanzu ba a ba da bayani.
To amma wasu suna cewa ai wannan karan da wannan gwamnati ta zo an samu tsaro da sauransu. Kuna kallon wannan ku?
Muna kallon wannan. Muna jinjina ma gwamnati cewa an yi kokari wurin fannin tsaro.
Akwai wanda suke muku kallon a nisa sai ƴan matan Chibok kuke magana.
Najeriya muna da wannan halin da yake in ba abu ya shafe mu ba, ba mu damuwa. Wannan fa ba maganan Borno bane, ba maganan Yobe bane, ba maganan Adama bane, maganan arewancin Najeriya ne. Don haka dauke ƴan matan Chibok din da aka sai zama manna kaman wani lokaci ya kai ayi yunkuri. Yunkurin da yake dole a tada murya, a jawo hankalin mutane.
Harka ta siyasa a matsayin wanda kake shugabantar makarantar da take ake koyar da aikin jarida ta take Abuja din ta International Institute of Journalism.
Gaskiya muna cikin matsala. Duk wanda ya gaya maka ba mu cikin matsala a Najeriya yanzu bai da nufin gaskiya. Arzikin ƙasa ta taɓarɓare kuma mun san ko da yake lokacin da gwamnatin nan ta zo yadda ita dala take, farashin dala take bisa ga naira, darajar ta ƙara zubewa. Sai dai abin da ke ba da mamaki shine gwamnati kaman in yau ta gwada wannan, gobe kuma sai ta zubar da wannan, sai ta dawo wani abin nan kuma to abin yana ɗaure ma mutane da yawa kai.
Ana nufin kongaba combine.
Yawa shike abin da ake kenan.
Misali
da farko aka ce ba za a ƙara farashin naira ba, to amma sai kuma kaga daga baya dabarun da ake kaman wani bin bayan fage ne ake yi a rage ita ƙarfin naira.
Yanda ka faɗi yanda gwamnatin nan take cike da sauransu, ya kake kallanta a gobe?
Ina fatan cewa ba za ta bar mutuncin da ya sa mutane suka kawo ta mutuncin nan ya zube ba.
To muna godiya Dr. Iman Usman Shehu.
Ba komai Usman Kabara, na gode.
Na gode. Soyayyar da muke magana nan to amma fa ka duba. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington a gundumar Columbia a shirinmu na dare. Ga shirin gaba na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurinki daya.
Assalamu alaikum masu sauraro Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na tsintsiya da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki. Kafin Malam Aminu Abdul Baka Noma na kungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da raya ƙasa dan Hajiya mai ƴan kunne su shigo wannan zauren. Su bayyana mana irin abubuwan da kungiyoyinsu suke yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin al'umma. A makon jiya kun ji ta bakin Saje Lamai sarkin yakin Awak wanda shi addinin gargajiya yake bi. Ya yi magana akan abubuwan da yake ganin suna haddasa rashin fahimta da rikici tsakanin addinai da kuma ƙabilu. Na tambayi sarkin yakin Awak da ya bayyana mana matakan da yake ganin za a ɗauka domin tabbatar an zauna lafiya, tunda sanin kowa ne cewa ba tare da zaman lafiya ba ba za a sami ci gaba ba.
Ina bada tsawaran amadadi na sarkin safin kasar Awak, da kuma ina da mukami a masarautar Awak, ina sarkin yakin Awak. Tsawaran na ita ce da ya gamata shi shugaban kasa ya duba zaman mutunta wayannan manyan sarakunan gargajiya har zuwa kananan jawarabe kenan. Na farko, don yin haka su wayannan sarakunan nan su suke tare da jama'su, su suka san a'a akwai bako ba bako, a'a akwai wayanda suke addinin Kirista da wayanda ba su addini da wayanda suna musulunci, duka shi ya su suka san su. Don haka ina kiran cewa shi mai girma shugaban kasa ya bawa sarakunan gargajiya martaban zaman kansu, ba dai su zama a kankashin hukuma ba. Na farko. Na biyu kuma ina bada shawarar cewa a su kotu ma tana cikin wayanda suke hasada, suke kara abuna ya musa hankalin jama'a. Saboda idan yau misali na sami sabani da dan wana, idan na kai magana a kotu, to sai a tabbatar cewa maimakon a kashe wuta ko kuma a kore wanda yake da laifi, sai a yi mana bugun kadanya.
To a takaice dai kana ce, a takaice dai abinda kake cewa tsarin shari'a ba a yin adalci kenan ko?
Ba a yi adalci a bangaren shari'a na kasar ne.
To.
Bayan su suka rike da doka, haka ma yan sanda su ma ba su adalci wa jama'a.
Ne galibi akan yi bayanin cewa yawan zaman kashe wando ne ke sawa ana yaudarar mutane, musamman matasa ana amfani da su wajen tada hargitsi. Filin tsintsiya madaurin ki daya ya gayyato Malam Aminu Abdul Baka Noma na kungiyar wandar da zaman lafiya ta matasa da ke kanan Dabo. To Malam Aminu kowa ya san cewa hargitsin addini ya fi kowane hargitsi muni idan ya barke. To ire-iren misali kamar su matasa, akwai abubuwan da kuke na wayar musu da kai?
Eh, kwarai kuwa, ai dama kamar da yake faɗa, mafi yawanci gaskiya zaman banza yana kawo wani dan yawa iska dowa wato wanda suke tada hankali a gari, inda ana sai gaskiya wallahi ba masu aiki ba masu sana'a ba ne. Ko kaga shi sa mu har kullum kamar irin kungiyarmu mukai kokari mu ga cewa mun samar da irin wayannan matasa aiki, wanda muka tabbata da aiki muna kokari mu ga mun rage musu. In sana'a ce tunda mafi yawanci mutane sun dan fara waraka, a da sai mutum ya ce shi yare da sana'a ba zai ji karamar sana'a ba, amma alhamdulillah irin wayar kan da muke da mutane, yawa mutane suna samun waraka, suka amfani da karamar sana'a ɗin su, da sun je suna yi su bar zaman banza ɗin su. Ina ganin cewa hanyar da nake bi gurin wayar kan mutane a kan addinin zaman banza ɗin shi ma kansa yana taimaka gurin rage irin wannan fitattunu da aiki, dama tabban da aikin yi wallah ba ma ka sama rigima ba.
To su kuma mutanen da suke amfani da irin waɗannan matasan fa, akwai wani abu da kuke yi?
A to gaskiyar magana da yawa su kasa mana kiran su, mafi yawanci za ka samu duk wanda suke haɗa irin wanda za ka cewa shi ba za ka yi ayyansa a gurin ba.
To kun san irin bantan numfashin ka ba, kun san irin wayannan mutanen ne, kun san su?
Eh, mun san su, misali kamar 'yan siyasa zan amfani da irin wannan damar ne, amfani kamar 'yan siyasa dan sa zai fito yana takara shi karamar kuma ko kansana ko da a ce mata kan gona yake, sai amfani da 'yan mutane ebe su idan ga ba su kayan shaye-shaye da makamai saboda buƙatarsa. Amma abin mamaki ba mu taɓa ganin ya'yansa ko kuma maganin ya'yansa a cikin wannan tafiya ba, sai da biya 'yan wasu kayan talakawa marasa aikin yi kawai idan da shayar da su kayan maye domin su je su yi sake fitila.
Kuna da rassan wannan ƙungiya ne a wasu jihohi koko kawai a nan Kano kuke?
Eh, to gaskiyar magana dai yanzu dai a Kano muka fara yanta, amma muna tunanin insha Allah za mu buɗe abin da kai ga sauran jihohi, tunda irin wani abubuwan sai gida ma su manga su na ya karfi abin 100% tuna. Ana za mu fitar da shi, amma insha Allah muna tunanin fitar da shi da ma waje sauran jihohi.
To dazu mun yi magana akan cewa galibi zaman kashe wando ne shi yake haddasa waɗannan rigingimu da kuma irin mutanen da ba su son a zauna lafiya suke amfani da musamman matasa wajen. To kai me kake ganin yana jawo irin wannan rigingimu kamar na addini da kabilanci da sauransu?
Wato kamar na addini abin da ke jawo shi gaskiya rikin fahimta ne. In dai har ka fahimci kai kan ka girmama malaka addinin, yana ganin ba za ma ka kushe addinin wancan ba, rashin fahimta wato a jahilci kenan yana da tasiri zuwa wannan bangaren. Wancan bangaren kuma kamar nan su matasa marasa aiki ne. Ta wannan bangaren in dai har za a samu da matasa aiki ne, to insha Allahu za a rage irin wannan matsala ta yawan tashin hankali wato tsakanin wato matasan ne kenan.
To su kuma masu amfani da mutane fa wani kira za ka musu?
A kiran daga musu su ji tsoron Allah. Ruwan ta dafa na kowa ne. In kana ganin ba kai ka yi shi ba, to duk lokacin da ka bata shi, in je yake kawo fitina sauran su, kana ba za ta dawo ba kanka. Domin kuwa in kana ganin kamar kai ka tsayar da kanka, in je ce guda misali ka amfani da dan wani, to fa ba ma ki fa shi zai hada waɗannan ka ko taran fa, naka din kuma sai zai gurbaci.
To madalla mun gode da wannan bayani da ka mana. Allah ya saka.
Amin, ni ma na gode haka.
Sawa illani buzae bare bari buzo do dian jan kada kamu mujina kata.
To dan Hajiya mai yan kunne kane shugaban wannan kungiya ta maabota kafafen yada labaru da kuma raye kasa. A wannan kungiya da kuka kafa shekaru nawa kenan da kafa ta, kuma menene makasudin kafa ta?
Alhamdulillah, hakika kafa wannan kungiya bai wuce shekara hudu ba a yanzu haka da muke ciki yanzu nan. Aikace aikace ne wannan kungiya da muke yi, muna aikace aikace ne ta bangaren ziyara, ta bangaren tallafawa marayu.
To wannan kungiya ta ku kuna da rassa ne a jihohin Najeriya ko ku a nan kuke kawai Abuja?
Hakika ga wannan kungiya ba ta tsaya a iya Abuja ba ne, amma asalin kafa ta a nan Abuja shi da cibiyar wannan kungiya. A yanzu haka muna da rassa a jihohi.
To ya zuwa yanzu wannan shiri da kuke na wayarwa da mutane jama'a muhimmancin zaman lafiya din nan, ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuwa?
To hakika a nan zan iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin me irin rikice-rikicen da ake yi can baya idan kika lura yanzu abin ya yi sauki za mu sai insha Allah. Muna ganin kuma irin kira-kiran da muke din ana samun nasara a game da wannan kira-kiran da muke, musamman kamar Kiduba Jos, irin faɗace-faɗacen da aka rinka samu can baya. Amma yanzu sai ki ga abubuwan yanzu dai insha Allah duk wanda yake zai ga abin lalle an samu canji a wannan irin abubuwa suke faruwa a baya.
A wannan kokari da kuke na ganin an zauna lafiya, na ce waɗanne matsalolin kuke yin arta kuke kicciɓa da su?
Hakika Hajiya, muna kicciɓa da matsaloli, domin me kudai kokarin da muke iya mu ga mutane an zauna lafiya. Matsalolin da mu je muke fuskanta a yanzu haka, wanda mu kamar yanzu a wannan ita kungiya ta mu, muna da matsaloli na karancin, mu dai ba mu da kudi a yanzu haka. Dukkan irin yanda za mu je mu samu mutane mu zauna su, muna samu mu je mu kai ziyara da kudaden muke shiga mota, lumana da muke samu, muna son mu samu mota ta mu ta karanta wanda za mu rinka shiga lunguna-lunguna don wayewa da mutane kai matsayin zaman lafiya na a ƙasa Hajiya. Dan shi ne abin da muka sa a gaba a yanzu haka na Hajiya magana da muke ne.
To Allah Ubangiji ya sa a dace.
Amma Hajiya.
Ma sauraro, abinda ya sawwaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurinki ɗaya. A tuna fa, ƙasa ba za ta samu ci gaba ba tare da zaman lafiya ba, kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. A huta lafiya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani tsintsiya.
To kar ai nisa, Ibrahim Kalmasi na nan dauke da jawabai daga bakin dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ziyarci Najeriya, inda ya ce da goyon bayan jama'a ne kawai za a yi nasarar gamawa da Boko Haram. Kerry, wanda ya ziyarci Sokoto, ya gana da shugabannin addini da bukatar zama tare don mutunta juna. Ambassador Suleiman Dahiru ya ce ziyarar na da riba.
Secretary of State na America kamar president ne na wata ƙasa.
Haka shi ma tsohon dan majalisar tarayya Umar Ahmad Suleiman ke yabawa muradun ziyarar.
Alhamdulillah da ya faru daga Sokoto daular Usmaniya, wanda duka tushen mu ne.
Har-hare ta saman injin rundunar sojan Najeriya sun yi sanadiyar hallaka manyan komandojin Boko Haram da raunin Aminata Abubakar Shekau a Kafada. EFCC na binciken fiye da jami'an hukumar zabe 100 kan badakalar zaben 2015 ga jami'an hukumar Nick Dazan.
Mayawanci can jihohi ne wanda ma sun riga sun yi murabus.
Rashin jituwa ta yi kamari tsakanin Sanata Rabiu Kwankwaso da gwamnatin Gwamna Ganduje na Kano da bada umarnin share sunayen Kwankwasiya a wasu gine-ginen jihar. Sarki Sunusi ya ce wasu na amfani da hadar kuɗin ƙetare wajen azurta kansu a Najeriya da jan hankalin gwamnatin Buhari ta duba lamarin. Nasura da Maili Kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of America.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Tangali a Bulliri, jihar Gombe, Malam Dr. Abdu Buba Mai Sharo na biyu. Da kuma mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Alhaji Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu. Ga mai martaba sarkin Tangali.
Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Ni mai magana Malam Abdu Buba Mai Sharo the second to my Tangle, mai sarauta a jihar Gombe, kasan Tangali. Ina magana nan a matsayina na mai Tangle da kuma shugaban sarakunan Kristoci na jihohin Arewa 19 da Abuja game da zaman rayuwa tsakanin yan uwa Krista da kuma yan uwa Musulmi da sauran da kuma suna gargajiya yadda ya kamata su yi zaman lafiya. A gani na idan muka kauda son dukiya, wannan abu ne wanda ke mai sauki ne. Yau ina cikin shekara ta 16 da wannan sarauta wanda Allah ya bani. Ban sami damuwa tsakanin Krista da Musulmi ko gargajiya a masarautata ba. Domin me? Domin na dauke su daidai. Ni ba na daukan ko Krista ya taho ya ce ga wani abin da Musulmi suka yi. Alaliyan ban bincika abin ko damuwan shi ne na kansa, a'a ko damuwan na Musulmin ne ko kuma damuwan na mai addinin gargajiya ne yana so ya shafa wa dukkan mutane. To sai na bincika na tara in na tara cewa wannan abu kai Krista ne ka dauko domin ka shafa masaura, to ba zan ji dadi ba. Domin a cabinet na muna da Musulmi, muna da Krista da dabi'in gargajiya. Sai mun bincika mu tara in personal abu naka ne, abin nan na kanka ne, sai mu baka laifi. In na dan uwa Musulmi ne sai mu bashi laifi. In ma mai addinin gargajiya ne sai mu bashi yancin shi, in ma yana da laifi mu bashi laifin shi. Saboda haka idan ana kwatanta wannan, to sai ka ga a zauna lafiya. Ita ce gaskiya a bada fair hearing ma kowane mutum. Kada abin da bai shafi dukkan mutane ba a dauki mutane sauran a sa su a ciki, wannan bashi da dadi. Ba zai kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu ba Najeriya. Kaga ba mu taimaki gwamnati ta yi aikinta ba, domin gwamnati tana sa ido a kanmu, tana tsammanin ya kamata idan akwai gaskiya zaman lafiya sai an je wajen sarakuna a tabbatar ga inda gaskiya take. Da wanda ba ba a san shi ba dole a bashi haƙƙin shi. Muna son zaman lafiya. Sannan kuma makiyaya, kamar yadda da na faɗi, nace akwai son zuciya. Na ɗaya, idan manoma ba su toce burtoli inda makiyaya suke bi ba, wannan abu ba zai faru ba. Idan ko mashekari da wasu wurare wanda su makiyaya ko wanda suke jeji ko kuma wanda suke gida a cikin manoma, ai akwai wanda suke da arzikin kayan dabbobi. Saboda haka dole ne mu yi tunanin wannan. Ba za mu yarda mu bar wuraren da makiyaya suke a zo a yi blocking nashi a tare don nomawa. Dole a bari, muna son zaman lafiya. Sannan kuma makiyaya duk abinda suke yi don zaman lafiya, su ma makiyayan yanzu ai suna noma, sun san amfanin noma. Dole ne su bar shiga da shanunsu, tumakansu a gonaki da gangan don su kawo dalilin fitina. Duk wannan yana faruwa kwarai da gaske. Sai an dage a nuna ma kowa ga illan abin da yake yi. Kuma wannan abu yana jawo mana koma baya ba kaɗan ba ne ta nan arewa. Ta dalilin wannan abu kanmu ba a dai ba. Wasu tunani suna zuwa ma wasu mutane wanda ba shi da amfani. Don mutum gidanka bai kwana lafiya ba, kai da kanka ba za ka kwana lafiya ba. Idonka biyu ba za ka yi bacci ba. Saboda haka dole ne a samu a bada kowa haƙƙinsa. Shi ne abin da nake kira ga mu 'yan arewa, mu daidaita al'amuranmu ta wannan abu. kar mu yi son zuciya, kar a zuga mu mu yi abin da zai dame mu. Domin kasan nan inda Allah ya ajiye ka, idan ka ce babu za ka kawo fitina ne, to ina za ka tafi, wa zai karbe ka? So dole ne mu zauna tare, shine abin da na iya faɗi akan wannan abu.
Shi ma mai martaba sarkin birnin Gwari ya ce,
Bismillahir Rahmanir Rahim, assalamu alaikum ƴan uwana mutanen arewa. Kamar yadda muka sani, Allah ya mana zabi ko ina cikin ƙasar nan, kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gurgudan abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu, musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni, su sani ba za su iya biya musu bukatunsu duka ba. Don kowa na da bukatarsa, amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane. Mun kuma mu yi haƙuri da su gwargwado, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Su sani cewa shugabanci na Allah ne. Muna fata duk abin da za a yi shi cikin kan ƙa'ida kuma da tsoron Allah. Masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya, muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara 23 da suka shige da na zo kan wannan irin aiki, na faɗa ma Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komowa wanda suke yi, wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu, wata rana fa ba zai yiwu ba. Mutane ƙaruwa suke, kuma suna buƙatar gidaje, suna buƙatar gonaki. To muna so su sani har yanzu maganar nan tana nan yadda take. Ya kamata ne mu yi haƙuri da juna. In ta kama ma, ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a yi ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satan shanu, suke firgita jama'a, ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. Suke Allah ya ba mu zaman lafiya.
Haka, to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu kare ga Jummai ta sake matsowa da takaitattun labarai.
Bai ɗaya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wade da harba makami mai linzami na baya-bayanin da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi, a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alƙawuran da Koriya ta Arewa ta yi wa duniya. Ƙasar China, ƙawar Koriya ta Arewa, ita ma ta goyi bayan wannan la'ana. 'Yan sandan ƙasar Bangaladesh sun ce a yau Asabar sun kashe aƙalla 'yan yatsin sa kai masu tsauraran ra'ayin addinin Islam guda uku, bayan da suka kai su mamaye makoyar 'yan yaƙin sa kan a kusa da Dhaka, babban birnin ƙasar. An ba da rahoton cewa wanda ake zargi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar mummunan harin da aka kai wani shagon da ke danƙare da 'yan ƙasashen waje a watan jiya, yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. A yayin da aka fara zaman makoki a ƙasar Italiya yau Asabar, wa wa'anda mummunar girgizar ƙasa ta kashe, fatar samun wasu da rai yana dakushewa tsakanin masu aikin ceto a yayin da suka dawo da karnukansu na sunsuno mutane ba tare da sun samu wani ba.
To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala, sai kuma da sassafen Allah ya so za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, da Tsiyon Girma wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Jim Harmon. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.